sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an yi ni lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Asabar 26 ga watan Yuni na shekarar 2021. To a cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa al'ummar yankin Bingi na karamar hukumar Bungudu a jihar Zamfara sun fusata kan yawan harhar da ƴan bindiga ke kai musu. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Bayan nan kuma muna dauke da labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Rangadi da sakataren harkokin wajen Amurka ke yi a Turai zai kai shi zuwa kasar Italiya gobe Lahadi, inda zai kwashe kwanaki yana ganawa da manyan kasar kamar Papa Roman Francis da shugabannin kasashe masu karfin tattalin arziki ta G20 da kuma taron ministoci. Bayan gagarumin tarbo da ya samu a Faransa da Jamus, Blinken zai isa birnin Roma daga Paris gobe Lahadi, inda zai gana da takwarensa na kasar Italy da hukumomin abincin Majalisar Dinkin Duniya da kuma jami'an ofishin jakadancin Amurka. Blinken da ministan harkokin wajen Italy Luigi Miao za su jagoranci taron kungiyar kasa da kasa mai yaki da ISIS a birnin Roma a ranar Litinin, inda zai gana da Prime Minister Mario Draghi da kuma shugaban kasa Sergio Mattarella domin tattaunawa akan yakin basasan Siriya da kuma batun bukatar aikin jin kai. Yau Asabar, hukumomin Afghanistan sun tabbatar da nau'in coronavirus ta Delta da aka fara gano ta a India ita ce ta yi sanadiyar sake karuwar kamuwa da kuma mutuwa da cutar a cikin wannan lokacin a kasar da yaki ya daidaita. Ministar kiwon lafiyar jama'a Wahid Majruh ya faɗa wa manema labarai a birnin Kabul cewa a cikin gwaji 19 da aka gudanar a kasar wuni guda da ya wuce, kusan kashi 60 cikin 100 suna dauke da cutar ta Delta, saura kuwa nau'in cutar Birtaniya ce. Coronavirus da ke haddasa cutar COVID-19 ta afka wa kasar Afghanistan ne a farkon shekarar bara, inda mutane 114 suka kamu, kana wasu 4,600 suka mutu da cutar. Kungiyar likitocin sa kai ta MSF ta faɗa a jiya Juma'a cewa an gano gawar jami'an kungiyar guda 3 a kusa da motar su a yankin Tigiri da ke Habasha. A wata sanarwa da kungiyar ta fitar ta ce, babu wani abu da zai iya bayyana bakin cikinmu, kaduwar mu da Allah wadanmu akan wannan mummunan harin. Haka kuma babu kalamar da zamu faɗa wa iyalai da ƴan uwan jami'an da za ta kwantar musu da hankali akan wannan rashin. Muna mika ta'aziyar mu gare su. Kungiyar ta MSF ta faɗi cewa tun daga ranar Alhamis ba su ƙara jin ɗuriyar jami'an ba, sai ranar Juma'a da safe aka ga motar su ba kowa a ciki. Daga nan ne kuma aka ga gawarwakin su a ƙasa ƴan mintoci kusa da motar. Mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya Stefan Dujarric ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa babu kalmar Allah wadai da zai amfani da ita da za ta isa game da hare-haren da ake kaiwa ma'aikatan jin kai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jaridar New York Times ta faɗa da sanyin safiya yau Asabar cewa wani rahoton shekaru 3 na injiniya akan ginin Benin nan mai hawa 13 a jihar Florida da ke kudancin Amurka da wani bangaren sa ya ruguje a ranar Alhamis ya nuno akwai manyan matsaloli na tsatsagewa a cikin ginin. Bugu da ƙari, injiniyan ya gano bangon inda ake ajiyar motoci a ƙarƙashin ginin ya samu tsagewa masu yawa, inji jaridar. Jaridar Times ta ce rahoton ya ci gaba da cewa waɗannan ne suka sa ake shirin fara gyaran ginin na miliyoyin dala nan ba daɗewa ba. Jaridar ta ce da yammacin jiya Juma'a ne jami'an birnin suka fitar da rahoton injiniyar. A ƙarshe, shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa cewa ‘yan Afghanistan ne za su iya yanke shawara akan makomarsu a lokacin da ya gana ido da ido da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani. A jiya Juma'a, shugabannin biyu suka gana a fadar White House yayin da Amurka ke ci gaba da barin kasar da ke kudu maso tsakiyar nahiyar Asiya. Biden ya nanata cewa Amurka ba ta daina taimakawa kasar ba ne. Amurka za ta ci gaba da taimakawa dakarun Afghanistan daga ketare, za ta kuma ci gaba da taimakawa ta fannin tattalin arziki da siyasa.
To a gaida Babu Yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jihar Zamfara da ke arewacin Najeriya, al'ummar yankin Bengi da ke cikin karamar hukumar Bungudu sun datse hanyar da ta fito daga Sokoto zuwa Gusau. Ba shiga ba fita don neman ɗauki bisa harin da 'yan bandaga ke kaiwa ƙauyukansu. Wakilin Sani Sha'ibu Malumfashi ya aiko mana da rahoto kan lamarin.
Yankin Bengi wanda ke makotaka da ƙauyuka da dama a kasarin mutanen garin galibin su maza da mata, yawancin su ɗauki da kayayyakinsu sun kaurace wa gidajensu sabili da harin ramuwar gayya daga 'yan uwan maharan waɗanda jami'an tsaro suka hallaka su.
Wallahi kaga wayannan matan da kana ganin su an shiga ƙauyukan su ne nan an karkashe musu maza, shine yanzu ake zanga-zanga an rufe hanyar Sokoto Tugusau. Ka gani duba motoci akan hanya, duk wannan na wanda aka yi tarko-tarko.
Na zanta da ɗaya daga cikin Ganau kuma dattijo a yankin Bingi wanda na suturta sunansa sabili da dalilai na tsaro. Shin ko me ke musababin wannan lamari?
Mu wani yaro da ammunition bullet hakan ga ya kai kucin na miliyan biyu don cike kirjika ba ko haka bullet ɗin. To da aka kama shi mutanen gari sun yi yunƙuri su kashe shi sai sojoji sun kashe yaron. Ka san bai yiwuwa a gari sauran kashe sai an yi bincike a gano dawa-dawa a cikin matsalar. Takaice dai yaro ya faɗi suna musu mutane. To daga nan wurin da an kashe ammunition ɗin ne a shi ɓarayin su 'yan ta'addar labari ya kama cikin daji. To sai sun kawo yunƙuri sun kawo gayyata. Sun taho da mashin ya kai 100 kuma wannan mashin da overload da dindigogi yake fitowa. Suka taso magalan Bengi haikan suka taso mu kasuwar da taho sun kai ba hure ba kunne suka talibe mutane an kai ciri kasuwar suka samu kasuwar wuta suka kashe su da guda. Ka zo mutanen gari sun kai ciri kowa ya bada mai yarin kana da kowa ya bada mu cikin daji. Cikin mutanen gari an kalli mutum biyar nan take sun ka mutu. An ka zo aka taɓe ki ba daɗi tsakanin sojojin nan, amma sojojin nan sun yi ƙoƙari su don an haɗa ka da sojojin da 'yan sakai. An yi ɗauki ba daɗi ƙwarai ku sun yi sojojin ba su da yawa sai ɓarayin sojojin da ya yi sojojin su sai ku. To da aka zo talakawa hankali su ya tashi wasu sun ka tsere sun kawo gudu hijira sun kawo Bungudu. To kaga ɓarayin nan suna sauro shiri sauro baya su dawo. Taho a ta kashe matasirin mutane sun kai ciri su ku talakawa sun ka taso sun kawo bakin titi. Yanzu duk ana nan bakin hanya wata lamba zuwa Bengin ta Sha'abu ya ka wuce Bungudu local ga amma area ce ta Bungudu local government. Local government duci an kawo ta arin da mara local government da Bungudu.
To yanzu ya ake ciki?
Babu hanya ba ka da ikon zuwa Sokoto ba ka da ikon Sokoto ko Gusau. Tun ƙarshe don na asuba haka wanzu.
To yanzu kun aika a ƙara sanar da sojoji?
Na ɗauki waya na buga ma shugaban tsaron jihar Zamfara DIG Muhammad Tsabi kuma ya ɗauka. Ya ce man an faɗa mashi kuma yana ka aiki kan matsalar akwai wani ɗan majalisa da Kristan Maru ya bugo mashi waya gaya mutu. Ya ce shi ce mun ɗauki matakai mai girma gwamna ya ce shi karanka ne ya yi magana da birge komanda na cewa sojojin nan su koma Bengi. Ya ce to amma ga shi karanka ne ma ya ɗauko ƙafa sai ya zo ga nan bakin inda aka zanga-zanga. Kuma shi karanka ne sai da ya ba da gudunmawa ta kuɗi an ka sai burodi da ruwa ana ba jama'a shi kwamishinan tsaro.
Na yi bakin iya ƙoƙari na wajen tuntuɓen kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara don samun taƙibin bayani game da adadin waɗanda suka jikkata da kuma da yadda wannan lamari ya yi. Har ya zuwa lokacin da nake haɗa wannan rahoto dai bai amsa mana ba. A bisa sa bakin da shugaban kwamitin tsaro na jihar Zamfara DIG Mamman Tsafe mai Murabus ya sanya mutanen garin suka koma gidajensu. Sani Sha'ibu Malumfashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
A gaida Sani Sha'ibu da wannan rahoton. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Sauraronmu assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. To kamar yadda aka ji a makon jiya, tun bayan da kasar Saudiya ta yi shelar dakatar da 'yan kasashen waje daga zuwa aikin hajjin bana da kuma takaita yawan 'yan kasar da za a bari su yi saboda kauce ma yaduwar corona, masu sauraronmu suka sake shiga yin tambayoyi ko fatawoyi irin waɗanda wasu suka yi bara kan ko shin an taɓa hana ayyukan hajji a tarihi kuma bisa dalilan me. A makon jiya an ji kashi na farko na ansoshin waɗannan tambayoyin, yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin. To idan masu sauraron mu irin su Garba Yusuf Bauchi da mai nasara Huntuwa da Shehu Adamu da dai sauransu da ke son sanin ko a tarihi an taɓa dakatar da aikin hajin bana da kuma dalilan hakan na tare da mu ga shugaban majalisar malamai Izala Shiyar birnin tarin Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin ku.
Akwai abubuwan lura kamar haka wadda dai bincikenmu ya tabbatar man da cewa akalla an taɓa soke aikin haji har sau 40 wadda yake da dalilai daban-daban wadda suka kawo dalilin soke aikin haji din. Alal misali a shekara ta 1865 akwai wato ainihin wani kisa wanda yake na kare dangi ko kuma kisan kiyashi da aka gabatar a ainihin wato dutsen nan mai tsarki na Arfa wadda wannan wani sabani ne wanda ya shiga tsakanin wato ainihin daular al-Abbasi da waɗanda su ainihin su a Bagadada suke wadda kuma ainihin wato jagoran su shine Ismail bin Yusuf wadda as-Safaqi wanda ya ainihin kaddamar da wato wannan hari a dutsen Arfa wadda kuma a wannan lokaci ainihin wato an kashe al-Hazai da yawa a wannan fili na Arfa ko kuma a birnin Makka a wancan lokaci. Sa'annan kuma wannan ya jawo dalilin ainihin wato soke aikin haji da yawa a wannan lokaci na shekara ta 1865 sai kuma wato shekara ta 1930 wadda ainihin wato mutanen Karmapin su ma wanda yake so kai hari a wannan lokaci na shekara 1930 wadda Abu Tahir Al-Janabi wanda shi ne ainihin wato jagoran wannan kungiya ta tawaye wadda asalinsu daga ainihin wato kasar ko kuma tsibirin Bahrain suke wadda suka kai hari a ainihin wato birnin Makka wadda kuma a wannan lokaci akalla sun kashe alhazai akalla 30,000 sannan kuma yawancinsu aka ainihin jefar da gawawakinsu ainihin wato rijiyar Zamzam a wannan lokaci wadda su waɗannan masu mummunar aƙida wadda suka kai wannan hari wato har ma suka sace ainihin wato dutsen nan na Hajar al-Aswad suka kai shi wannan tsibiri na Bahrain wadda kuma aka dalilin haka sai yasa aka ainihin wato janye aikin haji na tsawon kusan shekara 10 a wannan lokaci sai dai abinda ba za a rasa ba sannan kuma sai wato bayan shekara 10 din ne aka dawo da wato ainihin Hajar al-Aswad a wannan lokaci wadda kuma su wani yanki ne ainihin Ismaili wato ainihin na aqidar Shi'a kenan wadda su ake zargi a wancan lokaci su kai wancan hari kuma ma basu ma yadda da ainihin aikin hajin ba wadda suka dauka kamar wata bauta ce wacce take ta zamanin jahiliya duk da dai gashi karara a cikin alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki ya yi bayani akan aikin haji tun daga ainihin wato shela da aka yi umurni ayiwa bayan Allah don ainihin amsa kiran Allah na aikin haji da kuma sifofin aikin haji din da Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikin alqur'ani mai girma to su waɗannan har yanzu a shekara ta 1983 su Abbasid da kuma ainihin Fatimid wato su ainihin Fatimiyya din nan wato daulolin su saboda ainihin siyasa da kuma ainihin wato rashin jituwa dake tsakanin su sai ya zama a wannan shekara ta 1983 wato ainihin shi ma ya sa wato an samu wato cikas a aikin hajin wancan lokaci wadda kuma su wasu yankunan mutane ne wanda suke daga Iraki da kuma Syria da kuma ainihin wato daular nan ta Fatimiyya ko kuma jama'an nan na Shi'ar Fatimiyya waɗanda suke kasar Misra to dukkan su wato a wannan lokaci suna hanyar zuwa Makka a wancan lokaci din sai kuma aka yi ta samun irin waɗannan matsaloli har tsawon shekaru 8 a wancan lokaci wato har zuwa shekara ta 1991 daga nan kuma shekara ta 1831 wato a wannan lokaci kuma sai aka yi wata annoba wacce wannan annobar ita ma ta jawo dalili ko kuma sanadiyar ainihin wato dauke ko kuma janye aikin haji a wannan shekara haka nan kuma wato annoba da kuma musibu daban-daban sun yi ta faruwa kamar a shekara ta 1837 zuwa 1858 duka dai wato nau'o'i daban-daban na annoba sun sha faruwa wadda kuma dalilin haka din yasa ba a yi aikin haji ba har zuwa wato ainihin shekara ta 1840 daidai. Sannan kuma daga shekara ta 1846 wato cutar kwalara, wato cutar amai da zawo wadda ta barke a yankin kasa mai tsarki wato Makkatul Mukarrama, akalla mutane a alhazai musamman da kuma mazauna kasar mutane wajen 1015 Allah ya karbi rayuwarsu sakamakon wannan musiba ko kuma annoba da ta faru. Saboda haka duk irin waɗannan abubuwa sun sha faruwa kamar wadda ta faru a shekara ta 1850 da kuma ainihin wato dawowa zuwa ta shekara 1865 zuwa 1883. Duk kuma irin waɗannan abubuwa sun yi ta faruwa ne wanda yake ainihin a tsakanin waɗannan ƙasashe da ke kewaye da ƙasa mai tsarki da kuma ita kanta birnin Makkatul Mukarrama, da kuma irin musibu da suka yi ta faruwa na ainihin yaƙe-yaƙe da kuma kaɗan daga cikin annoban da muka ambata a baya. Saboda haka kenan wato koda bamu ambaci dalilai da kuma lokuta har guda 40 din ba, to akalla dai tarihi yana nuna mana cewa wato binciken ya tabbatar da an soke aikin haji zuwa wannan adadi da muka yi bayani. Sannan kuma ga kaɗan daga cikin dalilan da muka yi bayani. Sa'annan kuma idan muka duba yawancin abubuwan da suke kawo cikas ko kuma suke sa a soke wannan aiki na haji, wanda rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar, to zaka samu wato ta'addanci ne na makiya wadda suke kirkiro abun kuma su jefa shi su kwatanta shi da addini. Sa'annan kuma zaka iske wasu musibun da kuma anobar da suke faruwa, to kusan a wancan lokaci tunda dai musulunci ga tsarin da yayi na cewa idan ana wato annoba ko kuma musiba a garin da ake yi, to waɗanda ke cikin garin ba za su fita ba, kamar kuma yadda waɗanda ba cikin garin suke ba ba a yadda su shigo ba. To waɗannan suna daga cikin manya-manyan dalilai da suka haifar da sauke aikin haji da muka yi bayani. Sannan kuma irin abubuwa da suke faruwa na rashin zaman lafiya, wanda in muka duba koda a ka'idar mata zuwa aikin haji a musulunce, wato bayan mutum ya samu ainihin wato guziri da kuma aminci, wanda shi ma babban ginshiki ne na bada damar zuwa aikin haji din, kaga in babu aminci har yanzu aikin haji bai wajaba ma ga wanda bai samu zuwa ba tun farko. Wato ma'ana in dai babu aminci a hanya tun daga gidansa shi alhaji ko kasarsu har zuwa inda zai je da kuma inda zai ratsa ta ciki, to in babu wannan amincin, to kaga dole zai hakuri ya dakata sai an samu wannan aminci din. To irin waɗannan rashin aminci da kuma cututtuka kamar da bayani ya gabata suna daga cikin dalilan da yasa wato ainihin aka dauke ko kuma aka janye waɗannan wannan gagarumin ibada na aikin haji kamar yadda bayani ya gabata. Kuma kamar yadda muka sani kullum, aikin haji ibada ce ta samun dama, ta samun lokaci. Da yawa zaka iske a cikin zuriya, zaka iske kaka da kakanni dukkan su mutanen kirki ne, kai hasali ma ƴan aljanna ne su, amma saboda wasu dalilai ba Allah bai ba su damar da zasu je su yi aikin haji ba, kuma sun yadda da cewa musuluncin nan aikin haji ɗaya ne daga cikin ginshikansa. Don haka wannan imani da suka yi da ainihin wato abinda musulunci ya faɗa akan aikin haji da kuma rashin daman da ba su samu sun je sun yi aikin haji ba, to babu shakka bai tawaye musu komai a cikin musuluncinsu ko a cikin imaninsu ba. Hasali ma sai Allah ya shigar da su aljanna, saboda shi ke ba da dama kuma bai ba su ba. Haka nan ga wanda ya samu damar amma irin waɗannan musibu suka dakusar da shi ko suka takaita mishi damar da zai samu ya je ya sauke wannan farali nasa, to shi ma ya kwantar da hankalinsa, kada ya damu, domin abu ne wanda yake ba farau ba. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama, mu al'ummarsa wanda muke da garabasa a cikin rayuwarmu, to akwai abubuwa da yawa wanda na san malamai suna nan suna ta karantar da mutane cewa in kai kaza kai kaza, musamman abin da ya shafi istighfari da kuma salati gare shi sallallahu alaihi wasallama a wasu lokuta, to kamar kai aikin haji ne. Irin waɗannan abubuwa dai suna nan da yawa. To amma dai zuwa aikin hajin na zahiri kamar yadda aka saba duk shekara, to wannan shine abin da zai natsar da mutane zukatansu. Muna fata Allah madaukakin sarki ya ba waɗanda ba su samu ikon gabatarwa na sauke farali ba wato damar su je su sauke, waɗanda kuma Allah ya ba su ikon maimaitawa, kuma da wanda yayi, da wanda ma ya sake yi, da wanda ma zai yi nan gaba, to fatan mu dai shine dacewa da abin da Allah yake so, kuma ya yarda da shi, kuma ya karbi wannan ibada din. Muna fata Allah madaukakin sarki ya karba mana baki daya, kuma babu abin da al'umma suke bukata a yau musamman dangane da abin da ya shafi irin waɗannan musibu da ke dakusar da yin ibada, musamman ibada ta wajibi kamar sallah da kuma ainihin aikin haji din, sai dai addu'a, domin waɗannan musibu ne waɗanda suke tayarwa da duk wani mai imani hankali. Duk abin da zai hana ka ibada, musamman ibada irin ta aikin haji wacce za a dakatar da bayin Allah daga zuwa gare ta, to babu shakka musibar ta kai musiba. Babu abin da ya kamata mu yi sai komawa zuwa ga Allah, mu nemi gafarar zunubanmu, sa'annan mu ƙara kusantar shi da duk abin da yake so ya yarda da shi ta hanyar karantarwar manzonsa sallallahu alaihi wasallama. Da waɗannan takaitattun bayanai, ina gani su masu tambaya ya kamata su ƙara fahimta. Muna fata Allah ya karɓi ibadunmu, ya datar da mu, ya kuma sa mu cika da imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Sheikh Ibrahim Muhammadu Guri da ya ansa mana tambayoyin, da wanda ya haɗa mana sautin Hailu Haile, ni Ibrahim Kalmu Si Garba ke muku fatan alheri.
To a gaida Ibrahim Garba, to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba da shirin, mu shakata da wannan waka. Labaran wasanni daga Najeriya.
Wasanni a takaice.
A yau ne aka soma fafata zagayen 16 na gasar kwallon kafa ta kasashen nahiyar Turai, wato Euro, inda wasan farko ta matakin kasar Denmark ta yi wa jarar da Wales, bayan da ta lallasa ta da ci 4 da nema. Wales wadda ta sami fitowa daga matakin rukuni da zimmar sai baba ta gani a wannan karon, ta kuwa soma wasan da karfin gaske, musamman a rabin lokacin wasan na farko da ya karkare ba wanda ya zura kwallo. To amma kuma Denmark din ta nuna mata ruwa ba su an kwando bane, bayan da aka dawo rabin lokacin wasa na biyu wanda a cikin sa ne ta zura duka kwallayen hudu. Yanzu haka kuma ana can ana fafata wasa ta biyu ta wannan matakin tsakanin kasar Italia da Austria. A sauran wasannin zagayen na 16 na gasar, Netherlands za ta kara da Jamhuriyar Czech, Belgium da Portugal, Croatia ta ke cire ni da Spain, sai Faransa da za ta buga da Switzerland, Ingila ta buga da Germany, yayin da Sweden ko za ta fafata da Ukraine. Kungiyar kwallon kafar Barcelona ta kasar Spain ta soma matsa lamba wa dan wasan ta Lionel Messi kan ya rattaba hannu a wani sabon kwantaragi kafin ranar 1 ga watan Yuli, sa'ad da kwantaragin sa na yanzu zai kare. A can baya dai ba wata matsaya da aka cimma, to amma kuma jiya Juma'a kungiyar ta kara kaini bisa na makonnin da suka gabata, inda take bukatar ganin ta bada sanarwar kulla sabuwar yarjejeniya da Messi kafin farkon watan mai zuwa. Sabon takwantaragin na Messi na daga cikin abubuwan da sabon shugaban kungiyar John Laporta ya baiwa fifikon gaske, kuma yanzu haka yana tattaunawa kai tsaye da mahaifin dan wasan Jorge Messi wanda shine jami'in sa. Akwai radadin cewa Messi na muradin komawa takale da Amurka bayan gasar cin kofin duniya ta 2022 a Qatar, to amma kuma kungiyar ta Barcelona na bukatar dawowarsa daga baya akan kowane irin matsayi ya zaba a kungiyar. A Ingila kuma kaptan din kasar Harry Kane ya ce ba wata magana da aka yi da Tottenham akan makomarsa a kungiyar, a yayin da yanzu haka yake mai da hankali akan gasar cin kofin kasashen nahiyar Turai. Rahotanni dai sun bayyana cewa kungiyar Manchester City da ta lashe gasar Premier ta bana ta yi tayin dan wasan mai shekaru 27 akan kudi fam miliyan 100. Wasu rahotannin kuma sun sha bayyana yadda dan wasan yake da muradin lashe gasanni, abinda har yanzu bai samu ba a zaman sa a Tottenham. Haka kuma ko baya ga Manchester City, an ruwaito wasu manyan kungiyoyin Ingila da suka hada da Manchester United da Chelsea da suke zawarcin dan wasan. Murtala Faruk Sanginna, muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
To a gaida Murtala, yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Rangaji da sakataren harkokin wajen Amurka ke yi a Turai zai kai shi zuwa kasar Italiya gobe Lahadi, inda zai kwashe kwanaki yana ganawa da manyan kasar kamar Papa Roman Francis da shugabannin kasashe masu karfin tattalin arziki ta G20 da kuma taron ministoci. Bayan gagarumin tarbo da ya samu a Faransa da Jamus, Blinken zai isa birnin Roma daga Paris gobe Lahadi, inda zai gana da takwarensa na kasar Italy da hukumomin abincin Majalisar Dinkin Duniya da kuma jami'an ofishin jakadancin Amurka. Yau Asabar, hukumomin Afghanistan sun tabbatar da nau'in coronavirus ta Delta da aka fara gano ta a India, ita ce ta yi sanadiyar sake karuwar kamuwa da kuma mutuwa da cutar a cikin wannan lokacin a kasar da yaki ya daidaita. Ministar kiwon lafiyar jama'a Wahid Majroh ya faɗa wa manema labarai a birnin Kabul cewa a cikin gwaji 19 da aka gudanar a kasar wuni guda da ya wuce, kusan kashi 60 cikin 100 suna ɗauke da cutar ta Delta, saura kuwa nau'in cutar Birtaniya ce. A ƙarshe, kungiyar likitocin sa-kai ta MSF ta faɗa a jiya Juma'a cewa an gano gawar jami'an kungiyar guda uku a kusa da motarsu a yankin Tigiri da ke Habasha. A wata sanarwa da kungiyar ta fitar ta ce, babu wani abu da zai iya bayyana bakin cikinmu, kaduwanmu da Allah wadanmu a kan wannan mummunan harin. Haka kuma babu kalamar da za mu fada wa iyalai da 'yan uwan jama'an da za ta kwantar musu da hankali a kan wannan rashin. Muna mika ta'aziyyarmu gare su.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya. Sai kuma anjima da asuba, wasu abokanan aikinmu za su kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya na gabatarwa, sai kuma Hail da ya bada umarni, amma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.